إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muftari Anda Aliyu cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wannan zata zama halka ta 84 a wannan yammaci na Alhamis 2 ga watan Sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yake daidai da 23 ga watan 2 shekara ta 2023 in ba a mance ba a halkar da ta gabata muna karanta khutuba da sayyidina Umar yayi bayan ya zama khalifa kamar yadda muka yi bayani an samu riwayoyi mabambanta har guda hudu da suka zo suke bayyana irin khutubar da sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yayi bayan kasantuwansa khalifa yayin da sayyidina Abubakar ya koma ga Allah madaukakin sarki to wannan riwaya ta ƙarshe wato riwaya ta hudu mun karanta sashe mafi yawa cikin ta gabar da muke kanta ita ce gabar ƙarshe inda yake cewa ala wa inni anzaltu nafsi min malillahi bi manzilati waliyil yatim in istaghnaytu afaftu wa in iftaqartu akaltu bil ma'ruf wannan ita ce ƙarshen wannan khutuba tasa a wannan riwaya ta hudu yace ala ku saurara lafazi ne na dan hankali wanda ake dan aja hankalin masu sauraro yace wa inni anzaltu nafsi min malillahi bi manzilati waliyil yatim ni na aje kaina dangane da dukiyar Allah wace ce dukiyar Allah kenan wace ce dukiyar Allah mun gane dukiyar Allah dukiyar Allah da yake nufi ita ce dukiyar da aka danka hannunsa amana na baitul mali mun gane dukiyar da take hannun jagora shugaba wanda ba na mutum ɗaya bane ba na mutum biyu bane duk al'umma suna da haƙƙi cikin wannan dukiyar to ita ce sayyidina Umar yake kira da dukiya Allah yanzu in dukiyar mutum ɗaya ne zai ce dukiyarsa ce duk da cewa Allah ne mallaka masa dukiyar to amma me yasa a nan ya dingina dukiyar zuwa ga Allah dan ya nuna cewa ba wanda ya isa bugi kirji ya ce dukiyarsa ce saboda dukiyar ta al'umma ce Allah ya danka amanar ta a hannunsa kake nan tunda Allah ya danka amanar wannan dukiya a hannunsa bata halatta ya ci ta ba to shi yasa yake wannan bayani ya nuna musu cewar dukiyar da take hannunsa ta al'umma musulmi ba ganimarsa bace ba halaliyarsa bace to kowane shugaba kuma haka ka'ida take a kansa duk wanda ya samu kansa a matsayin shugaba cikin al'umma sawa'un wannan jagoranci nasa takaitacce ne gurin da yake jagoranta takaitaccen gune ko kuma babban jagoranci yana jagorantar al'umma masu tarin yawa, yana jagorantar garuruwa masu tarin yawa, to dukiyar da take karkashin ikonsa ba halaliyarsa bace. Saboda me? Dukiya ce ta al'umma musulmi, dukiya ce ta al'ummar da yake jagoranta, ba ganima ya samu ba. In ko ya ci wannan dukiya, ya ci wa kansa bala'i. Saboda amana ce Allah maɗaukakin sarki ya danka hannunsa na dukiyar al'umma. Wannan ba zai hana ya amfana da dukiyar wajen bukatunsa na wajibi ba, shine bayanin da Sayyidina Umar yake yi anan. Amma bayan bukatunsa na wajibi ya ɗauke ta a matsayin rara da zai ƙara bunƙasa wasu abubuwansa, to wannan ba za ta zama halal a gare shi ba. Duk abin da ya ci, ya ci haramun. Dole ne ya yi amfani da wannan dukiya wa al'umma musulmi ta ɓangarori da dama, wajen inganta musu lafiyarsu, wajen inganta musu rayuwarsu, wajen inganta musu iliminsu, wajen inganta musu tsaronsu. Wannan wajibi ne ga wanda yake jagora kan al'umma, dukiyarsu da take ƙarƙashin ikonsa, da take ƙarƙashin kulansa, wajibi ne ya amfani da ita ta waɗannan ɓangarori. Shine bayanin da Sayyidina Umar Allah ya da shi yake yi a nan, cewa ni na ajiye kaina dangane da dukiya Allah, ma'ana dukiyar al'umma musulmi da Allah ya danka hannuna a matsayina na jagora, bi manzilati waliyil yatim, a matsayin waliyin maraya. Yanzu an ce kai waliyi ne na maraya, mai kula da maraya, aka danka dukiyar maraya a hannunka, ya za ka yi da dukiyar? Za ka ɗauki dukiyar a matsayin ganima ka hau kanta ka cinye? Ko kuma za ka adana masa dukiyarsa? Ko kuma za ka bunƙasa masa dukiyarsa dabara ya rage ga mai shiga rijiya? Ko shakka babu, idan ka ɗauki dukiyar maraya ka ci ka ci wuta balbal, idan kuma ka adana masa ka tsiratar da kanka, in ka bunƙasa masa za ka samu lada gurin Allah maɗaukakin sarki. To haka shugaba yake dangane da dukiyar al'umma da take hannunsa. Shine bayan da Sayyidina Umar yake cewa shi ya ajiye kansa a matsayin dangane da dukiyar da take hannunsa na baitul mali na musulmi, tamkar dukiyar marayu ne aka danka hannunsa. Wato wannan dukiya da take hannunsa ta al'umma ya ɗauke ta a matsayin kamar dukiyar marayu. Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim an-nara wa sayaslawna sa'ira, inji Allah subhanahu wata'ala. Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama, lallai waɗannan da suke cin dukiyar maraya zulman, bisa zalunci. Kenan akwai hanyar da mutum zai iya cin dukiyar maraya amma ba ta zalunci ba. Lallai masu cin dukiyar maraya bisa zalunci, innama ya'kuluna fi butunihim an-nara, ai ba komai suke ci cikin cikin su ba face wuta. To haka Sayyidina Umar ya dauki dukiyar al'umma musulmi da take hannunsa, kamar yadda wanda ke kula da maraya in ya ci dukiyar maraya ba bisa ka'ida ba ya ci wuta balbal a cikin su. To haka Sayyidina Umar ya ɗauki jagora da yake kan al'umma da ya ci dukiyar al'umma ba bisa ka'ida ba ya ci wuta balbal. Wannan shine abin da bayanin Sayyidina Umar ya kunsa. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman, lallai waɗanda suke cin dukiyar maraya bisa zalunci, innama ya'kuluna fi butunihim an-nara, ai ba komai suke ci cikin cikin su ba sai wuta. Wa sayaslawna sa'ira, kuma za su shiga wutan sa'ira, inji Allah subhanahu wa ta'ala. To shine Sayyidina Umar ya ɗauki kansa a matsayin wanda dukiyar maraya take hannunsa, ma'ana dukiyar al'ummar nan yana kwatanta ta da dukiyar maraya. Ya ce inistaghnaitu, wannan dukiya da take hannuna ta al'umma na baitul mali, inistaghnaitu afaftu, idan na wadatu to sai in kame daga wannan dukiya ta al'umma, ba zan ci ko kaɗan ba, ko dai da ƙwayar zarra. In ban da wata buƙata dangane da wannan dukiya sai in kame ba zan ci ba. Shine inistaghnaitu afaftu, wa iniftaqartu, in kuma na buƙaci wani abu na abincina ni da iyalaina na suturata, akaltu bil ma'ruf, sai in ɗauka bil ma'ruf, tare da kyautatawa, ba tare da ba bakere ba, ba tare da handama ba, ba tare da zarmiya ba sai dauka gurgudun bukata in innama ya'kuluna fi butunihim okay fi butunihim naraba bi butunihim narabani fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira jazakumullahu khairan to wannan bayani na sayyidina umar Allah ya dada shi babban natijar da zamu fita da ita zamu fahimci cewar dukiyar da take hannun shugaba ba ganima ya samu ba ba wai kakarsa ta yanke saka bane a amana ce aka danka hannunsa an danka amanan nan a hannunsa babu laifi ya ci gurgudun bukatarsa ba wai ya ci da handama da zari da babake ri ba idan yayi haka ya ci haramun bai ci halaliyarsa ba abun mamaki a yau mutane fa futuka suke da fadi tashin neman haramun ta ko ta wace hanya sai sun same ta to kaga wannan ko shakka babu ƴan uwa akwai fitina da mutane ke jefa kansu ciki fitinar da bata da iyaka mutun ya zamanto yana harin ya zamanto yana da iko yana da ta cewa akan dukiyar musulmai ta yanda in ta shiga karkashin ikon sa sai yanda yayi da ita to na ya jefa kansa cikin bala'i wannan yana daga cikin babban abin da zamu fahimta karkashin wannan jawabi na sayyidina Umar sannan yana ishara ne zuwa ga ayat alqur'ani da ta halattawa wanda ke kula da dukiyar maraya kan idan yana da bukatuwa zai iya cinta amma bil ma'ruf Allah ya ce man kana ghaniyan falyasta'fi wanda yake mawadaci yana da abin da zai ci abincinsa suturarsa bukatunsa na yau da kullum dukiyar maraya ta shigo hannunsa to falyasta'fi wannan ya kame ya ji tsoron Allah kar ya taba komai cikin dukiyar maraya wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma ya zama talaka to a wannan babu laifi zai iya ci amma tare da kyautata kamar ya tare da kyautata kar ya sa dukiya a gaba ya tace cewa shi talaka ne a yana jujjuyata ribar da take kawowa sai yana cin rabi yana ƙara haɓɓakawa maraya dukiyarsa wannan shine falyakul bil ma'ruf kar ya tasa ta a gaba ya ce to Allah ya ce man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ni kuma faqiri ne bari ina ci gurgudun abinci na ni da iyalaina to wannan in yayi haka zai iya shiga wancan babi innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira ibnu sa'ad a cikin littafinsa at-tabaqatul kubra ya fitar da riwayar da aka samu daga as ibn qais ɗaya daga cikin tabi'an musulunci Allah ya masa rahama yace wata rana muna zaune a kofar gidan sayyidina Umar lokacin yana amirul mu'minin yana shugaban musulmai sai wata baiwa wacce take da kyakkyawan halitta da diri kyakkyawar baiwa sai ta zo ta wuce ta gaban mu inji wannan tabi'i Asif bin Qais sai muka ce wannan baiwa fa baiwar amirul mu'minin ne sai sayyidina Umar yace ma hiya li amiril mu'minina bi sariya wala tahillu lahu innaha min malillahi yace wannan baiwa da kuka gani ba baiwar amirul mu'minina bace bata halatta kuma ga amirul mu'minina ya mallake ta ba saboda ita jinsi ne na cikin dukiyar Allah kenan wannan baiwar tana cikin karkashin ikon baitul malil muslimina shi a matsayinsa na shugaba dukiyar musulmai na hannunsa ne amma wannan ba shi ya bashi lasisin ya ci dukiyar ba shi yasa ya ce wannan ba ta amirul mu'minina bace bata kuma halatta ga amirul mu'minina ya mallake ta ba saboda ita tana cikin dukiyar Allah ka kenan me zamu fahimta karkashin wannan magana ta sayyidina Umar dukiyar da take hannun shugaba bata halatta ya ci ba wannan shine bayanin da sayyidina Umar yake yi su kuma sun dauka a iya fahimtar su waɗannan tabi'an Allah ya musu rahama sun dauka yanzu idan dukiya ta shiga hannun shugaba to sai yanda yayi da ita sayyidina Umar sai yake nuna musu wannan fahimta akwai kuskure ciki dan dukiya ta shiga hannun shugaba sai ta zama mallakarsa, a'a ba mallakarsa bace. To shine bayanin da yake musu cewa ba nasa bane, kuma bata halatta gare shi ba, dukiya Allah ce. To sai abun yake ba su mamaki, tunda shine shugaba, kuma wannan baiwar tana cikin dukiyar musulmai, kuma dukiyar musulmai na hannunsa, sai suke mamaki, sai suke cewa to menene ya halatta ga Amirul Mu'minina a cikin dukiyar Allah, tunda dukiyar tana hannunsa, shi yake kula da ita. Sayyidina Umar sai ba su amsa, yace innahu la yahillu li Umara min malillahi illa hullatayn, hullatun lishita'i wa hullatun lissayfi, wa ma hajja bihi wa atamara, wa qutu ahli ka rajulin min quraish laysa bi aghnahum wala bi afqarihim. Wannan shine amsar da ya ba su dangane da dukiyar Baitul Mal, da suka ce to me ya halatta ga Amirul Mu'minina a dukiyar Allah, ma'ana dukiyar Baitul Mal, dukiyar da take karkashin ikon Amirul Mu'minin, me ya halatta gare shi? Sai Sayyidina Umar ya ce bai halatta ga Umar ba daga cikin dukiyar Allah face mayafai guda biyu sau biyu a shekara, ma'ana suturarsa kawai, suturar da zai sa shi ma a ɗinka shi sau biyu a shekara kenan, abin da yake halal a matsayinsa na shugaba daga wannan dukiyar ya ɗinka riga biyu a shekara sau biyu. Rigar farko ya ɗinka ta lokacin sanyi, wacce ta dace da lokacin sanyi. Riga ta biyu ya ɗinka ta lokacin zafi, wacce ta dace da lokacin zafi. Wannan ta babin sutura kenan. Kenan yanzu a babin sutura ba abin da ya halatta gare shi Umar, duk da shi ne shugaba, shi ne Amirul Mu'minina, dukiyar taskar tana hannunsa. Yake bayyana cewa ba abin da ya halatta gare shi face riguna guda biyu a shekara. Rigar da zai ɗinka da sanyi, wacce zai sa saboda yanayi na sanyi, ya yi ɗinki irin na sanyi, ya bi irin na sanyi. Da rigar da zai ɗinka lokacin zafi, ya bi irin na zafi. Wannan shi ne ya halatta gare shi dangane da suturar da zai sa a jikinsa. Sai kuma dukiyar da zai ɗauka ya ishe shi guzuri don ya je ya yi hajji, tunda shi ne Amirul Mu'minina, kaga zai zama shi ne Amirul Hajji in za a fita hajji. To ɗan abin da zai ɗauka na guzuri, abincin da zai ci zuwa ya je hajji ya dawo, da wanda zai aje wa iyalinsa, wannan abu na biyu kenan. Sai abu na uku kuma abincin da zai ci shi da iyalansa ba abinci na alfahari ba, ba abinci na masu kuɗi ba, kuma ba abinci na talakawa ba, matsakaicin abinci. Shi yasa ya ce laisa quti wa qutu ahli, abincin da zan ci da ni da iyalaina ka rajulin min quraish, zan ci abinci ne na normal mutum cikin Qurayshawa wanda ba mai kuɗi ba, sannan kuma ba talaka ba. Kenan abin da ya halatta gare shi daga Baitul Mali shine abincinsa shi da iyalansa, matsakaicin abinci, ba abincin masu kuɗi ba, ba kuma abincin talakawa ba. Kaga kenan wannan yana nuna cewa yanzu kai da ka zamanto shugaba, dukiya take hannunka na al'umma musulmi. Ga bayanin Sayyidina Umar yanda za ka ci wannan dukiyar ta zama halal gare ka. Na farko za ka yi suturarka, suturan kuma ba na alfahari ba, ba na baba kere ba, ba na handama ba, ɗan dadai gwargwado. Na biyu, ‘yan tafiye-tafiye da za ka yi wanda ya shafi jagorantar wannan al’umma ɗin, wannan shi ma za ka iya ɗauka daga dukiyarsu. Na uku, abincinka kai da iyalanka shi ma abincin ba na alfahari ba, ba na can ƙololuwa ba, a na tsaka-tsakiya, ba can ƙasa-ƙasa ba na talakawa, sannan kuma ba can sama-sama ba na mawadata, a tsaka-tsakiya. To wannan shi ne ya halatta gare ka. Kenan yanzu wanda ya wuce wannan haddi, wanda ya wuce wannan gabar, abin da zai ci ba zai zama halaliyarsa ba, kamar yadda Sayyidina Umar ya bayyana ma waɗannan mutane. To idan mun fahimci wannan khutuba da Sayyidina Umar ya yi, za mu ce ta ƙunshi abubuwa wanda suke masu tarin yawa. Kaga abu na farko ta ƙunshi nasiha da wa'azi da jan hankali ga talakawansa da yake jagoranta na karanta Alƙur'ani da aiki da shi da riƙo da shi. Wannan zai taimaka musu, kuma zai taimaka masa wajen jagoranta su, saboda in suka zamanto mutanen kirki za su yi ta masa addu'a ta yanda Allah zai taimake shi wajen jagoranta su. Kaga kenan daga cikin dalilai da suke taimakawa shugaba. yayi nasara wajen jagorancinsa, al'ummar da yake jagoranta su zamanto mutanen kirki. Idan al'ummar da yake jagoranta sun zama mutanen kirki, to wannan sababi ne cikin sabubba da za su taimaka masa yayi kyakkyawan jagoranci kuma yayi nasara a jagorancinsa. Kenan akwai buƙatar shuwagabanni su maida hankali wajen karantar da al'ummar su addinin musulunci. Idan al'ummar su suka fahimci addinin musulunci, to za su ji daɗi. Su ne mutane na farko da za su fara jin daɗin wannan ilimi da al'ummar su suka samu na musulunci, saboda za su amfana da su da wannan ilimi nasu ta ɓangarori da dama. Ɓangare na farko, za a samu ƙarancin 'yan shaye-shaye, saboda idan sun karanta addini, tsoron Allah zai shige su, za su fahimci illa da hatsarin shaye-shaye. Kakenan ba wa duk wata dabara wai da za a yi na kokarin ganin an rage shaye-shaye cikin al'umma, in har ba dora su aka yi a tafarkin Allah ba, duk dabarar banza ce, ba za ta kulle ba, kuma ba za a yi nasara ba. In ana so a karanta 'yan shaye-shaye a cikin al'umma, to a ba su ilimin addini. Idan aka ba su ilimin addini, tsoron Allah ya shige su, suka fahimci illar wannan shaye-shayen a addinin musulunci, wannan sai ba su kwaba ya zama musu garkuwa daga shaye-shaye. Wannan kaga zai taimaka a wannan gabar. Sannan gaba ta biyu, zai taimaka wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali. Zai karanta 'yan sara suka, zai karanta 'yan kidnapper, zai karanta 'yan kwanta-kwanta, zai karanta 'yan fashi da makami, zai karanta barayi, zai karanta 'yan 419, zai karanta cikin al'umma. Saboda wanda ka dora shi a tafarki na addini, ya san girman Allah, tsoron Allah ya shige shi, to za a wayi gari baya sha'awa yana kyamar taba dukiyar wani, baya sha'awa yana kyamar taba jinin wani, baya sha'awa yana kyamar taba mutuncin wani, saboda yanda taba jini yake da illa a addinin musulunci, yanda jini yake da hurumi a gurin Allah subhanahu wataala, yanda taba dukiya yake da illa a addinin musulunci, yanda taba dukiyar wani yake da hatsari a addinin musulunci, yanda dukiya kare ta yake da kima a gurin Allah subhanahu wataala. Su ake kira daruriyatul khams, abubuwa guda biyar wanda dole ne a musulunci a kiyaye su. Kaga musulunci shine matakin farko, sai kare rai. To wanda ya fahimci kimar rai a gurin Allah subhanahu wataala, ba zai je taba ran wani ba, ba zai zubda jinin wani ba. Sannan kuma kare dukiya, wannan dole ne a kare dukiya. Addinin musulunci ya kwadaitar a kare dukiya, kuma ya nuna illa da hatsarin taba dukiyar wani, dukiyar da ba taka ba. Sannan kuma mutunci, shi ma addinin musulunci ya nuna kima kare mutuncin dan adam, da hatsarin taba mutuncin dan adam, da illa na keta hurumin mutuncin dan adam. To yanzu wanda ka dora shi akan wannan turba, duk zai kaurace ma waɗannan abubuwa. Sai abu na ƙarshe na biyar, hankali, shine karanta 'yan shaye-shaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka karanta ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba a wannan majalisi, ranan aikin hajjin ban kwana, ya yi khutubarsa da aka mata laƙabi da khutubar ban kwana. Ya yi khutuba wa sahabbansa khutubar ban kwana a aikin hajjin ban kwana, yake ce musu, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurumati yaumikum hadha fi shaharikum hadha fi baladikum hadha. Yace ku saurara ya al'ummata, ku fasani, lallai jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a taba, haramun ne a taba jinin wani, a zubar da jinin wani ba bisa haƙƙi ba. Annabi yake bayyana musu, haramun ne a taba dukiyar wani ba da haƙƙi ba. Annabi ya bayyana musu, haramun ne a keta mutuncin wani ba da haƙƙi ba. Yace kun ga darajar rai da jini, darajar dukiya, darajar mutunci a gurin Allah subhanahu wataala dadai yake da darajar wannan gari na Makka, dadai yake da darajar wannan wata na Dhulhijja, dadai yake da darajar wannan wuni na Arfa, inji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kenan yanzu wanda zai zubda jinin wani, ya keta hurumi mai girma wanda hurumin sa ya kai hurumin garin Makka, dade yake da wanda ya keta hurumin garin Makka, wanda zai zubda jinin wani, dade yake da wanda ya keta hurumin watan Zulhijja, wata mai alfarma, wanda ya keta, wanda ya zubda jinin wani, dade yake da wanda ya keta hurumin ranan Arfa, rana mai girma gurin Allah subhanahu wataala, haka wanda zai taba dukiyar wani, dade yake da wanda ya keta hurumin garin Makka, dade yake da wanda ya keta hurumin watan Zulhijja, dade yake da wanda ya keta hurumin ranan Arfa, haka wanda zai keta mutuncin wani. To kaga yanzu a lokacin da aka dora mutane a turba ta addini, suka san kimar kiman jini a gurin Allah, hatsarin zubda jini a gurin Allah, suka san kimar kiyaye dukiya da rashin cinta ba bisa haƙƙi ba, da kuma illar cin dukiyar da bata halatta gare ka ba, suka san kimar mutuncin ɗan adam, to wannan zai taimaka wajen kawo aminci da tsaro cikin al'umma. Kakenan mataki na farko da zai ba wa shuwagabanni dama wajen yin kyakkyawan jagoranci, su inganta rayuwa al'ummarsu, su ne su karantar da su addinin musulunci. Idan suka karantar da su addinin musulunci, al'umma suka fahimci addinin musulunci, duk wani kalubale da ake fuskanta zai karanci. Yanzu ku kwatanta ƴan uwa, babban misali zan ba mu wanda idanmu ya gane mana, wanda muke rayuwa da shi recently, wannan cashless din da muka samu kanmu ciki, karancin takardun kuɗi a hannu, yankin Najeriya ba ɓangarori guda biyu bane, yanki biyu, yankin arewa da yankin kudu. Kudu ba mu ji cewa sun ƙona wasu daga cikin bankuna ba, a arewa an ƙona banki ɗaya, babu wannan labarin. Mene tasiri ne ya hana ƴan koyai control ɗin ƴan arewa? Tasirin addini, jan hankali da faɗakarwa, su kuma can ba addini. Kaga ko wannan ishara ce babba ga shuwagabanni da za su fahimci cewar a yau al'umma in an karantar da su addini, dalili ne da zai karanta munanan ayyuka a cikinsu, dalili ne da zai karanta ta'addanci a cikinsu, dalili ne da zai karanta rashin tsaro, rashin aminci, rashin kwanciya hankali, dalili ne da zai karanta zaune gari banza. Saboda addini baya koyar da mutum ya zauna zaman kashe wando, addinin musulunci bai san wannan ba. Dalili ne da zai sa kowa ya san ciyan kansa, ya san me ya kamata, sannan kuma zai ma sa ya san suwa kimar su shuwagabannin da matsayinsu cikin al'umma. Kaga kenan dabara ta farko da ta kamata shuwagabanni su yi ita ce su dora al'umma a turban fahimtar addinin musulunci, kuma su jarraba su gani. Matukar suka jarraba za su ci nasara a jagorancinsu, ba za su samu matsala ba a al'ummar da suke jagoranta. Sun huta da kawo bindigogi, da kawo rundunar sojoji da 'yan sanda, za a kawo su babu laifi, to amma kuma za su zo su zauna ma babu aiki, saboda an ɓora mutane a turbar da ta dace kowa ya san ciyan kansa. Yanzu a Saudiya, kafin ka ji labarin wani ta'asa sai kai sati biyu, amma yanzu a unguwanku, yanzu a unguwanmu nan da nake, na ji cewa satin nan an yi munanan sata guda biyu, an shiga wani gida an kwanta kafafuwan nafe an gudu da su, ko sati bai yi ba, an je wani kiosk an kwashe kayan kiosk ɗin an gudu da su. Wannan sai kai sati baka ji irin wannan aikin a Saudiya ba, saboda an ɗora su a tafarkin addinin musulunci, an nuna musu girman Allah da kuma illan wannan aikata irin wannan aikin saɓon. Akwai masu yi ɗin, amma ɗan kaɗan ne, basu da yawa, galibi ma sai ka ga baƙi ne da suke shigowa suke yi, amma wanda suke zaune 'yan gari ba sa irin wannan aikin, saboda sun san girman Allah, sun fahimci addinin musulunci, sun san illa aikata wannan aika. To wannan yasa Sayyidina Umar yake ƙoƙarin ɗora mabiyansa akan karanta Alƙur'ani da fahimtar Alƙur'ani da aiki da Alƙur'ani, wanda shi zai taimake su kuma ya taimake shi shi ma wajen jagorantarsu daddaɗan jagoranta. Sannan abu na biyu yake ƙara jan hankalinsu, su zamanto masu yin hisabi wa kawunansu, saboda shi ma zai ƙara taimaka musu wajen zamantowa mutanen kirki. Ko kaga duk lokacin da suka zama mutan kirki, jagorantar su ba zai yi wahala ba. Saboda mutum da yake mutumin kirki, idan aka baka jagorancin sa ba zai baka ciyan kai ba. Amma wanda yake mutumin banza aka bashi jagorancin sa, aka baka jagorancin sa zaka wahala. Zai fisgaye yayin ka janyo shi, ya fisgaye yayin ka janyo shi. Amma mutumin kirki kafin ma ka ce yayi yayi, ka huta da ciyan kai, ka huta da bari-bari, saboda mutumin kirki ne ya san me ya kamata. Sabanin mutumin banza. To shi yasa Sayyidina Umar yake tsora su a turbar da za ta taimaka wajen samun kyakkyawan jagoranci, shine suna kokarin yin hisabi wa kawunan su. Kafin ranan da za a zo a musu hisabi, ranan da za a bijiro da su gaban Allah madaukakin sarki, babu wani abu da zai buye daga gare su na ayyukan da suka aikata a duniya. Sannan ya musu ishara ta ƙarshe, nasiha ta kusa da ƙarshe, na uku kenan. Nasiharsa ta uku shine, duk girman mutum a cikin ku bai cancanci ku masa da'a wajen sabawa Allah ba. Yanzu ni kuna gani na ina da girma a cikin ku, ni Sayyidina Umar, ina muku kwardini, ina muku haiba, amma duk da haka ban yarje muku ku min da'a wajen sabawa Allah ba. Shine isharar da Sayyidina Umar ya musu a nasiharsa ta uku. Sai nasiharsa ta ƙarshe ita ce wacce muka gama karanta ta yanzu, na bayani cewar dukiyar nan da take hannunsa nasu bai dauke ta a matsayin ganima ba, ya dauke ta a matsayin dukiya ce ta Allah subhanahu wataala, bata halatta gare shi ba. Zai ci daga wannan dukiyar gwargwadon bukata, a lokacin da ya wadata kuma zai kame daga cinta. Idan kaga ya ci, to bukata ce ta sa shi ci, kuma cin ba zai ci ya wuce kima ba, ba zai wuce ya wuce iyaka ba, kamar yadda muka yi bayani. To yanzu ƴan uwa musulmi, idan mun kula za mu ga khutubar da aka ce Sayyidina Umar ya yi bayan ya zama jagora, riwayoyi da suka zo mabambanta, har riwayoyi guda hudu, riwayoyi har guda hudu. To wace riwaya ce za mu ɗauka, ko kuma za mu ce a wannan yayi ba wannan ba, ko kuma mu ce riwayoyin sun yi karo da juna? Kuma kowace khutuba muka duba za mu ga abin da ta kunsa ya bambanta da ta ƴar uwarta. Yanzu khutubarsa da muka karanta a riwayar farko yana cewa, inna ma masalul arabi ka masali jamalin anifin ittaba'a qa'idahu falyanzur qa'iduhu aina yaquduhu. Kaga riwaya ta farko tana bayyana mana cewa wannan khutubar Sayyidina Umar yayi lokacin da ya zama jagora. Yana cewa su Larabawa kwatankwacin raƙumi ne, raƙumi su Larabawa kwatankwacin raƙumi ne, raƙumin da yake da rauni a cikin hancinsa, wanda aka ɗaura masa linzami cikin hancin, mamallakinsa yana riƙe da linzamin. Kaga sai yanda ya yi da shi, duk yanda ya ja linzamin zai bi shi saboda kar ya fama masa rauninsa. To haka Larabawa suke, su idan ka zama jagora cikinsu sai yanda ka yi da su, duk inda ka ja su za su bi ka, ma'ana ba su da musu, ba su da taurin kai dangane da shugabansu. Ya ce to haka Larabawa suke. Sai ya ce to amma shi, ya ce amma ana, amma ni fa wa rabbil ka'abati la ahmilannakum ala tariq, ni zan ɗauke ku kan hanyar da ta dace. Tunda Larabawa su suna bin shugabansu, duk inda ya ja su za su bi shi, in ya ja su gurin alheri za su bi shi, in ma guntsiya ya ja su za su bi shi. To ni na rantse da Ubangijin Ka'aba ba zan ja ku guntsiya ba, zan ja ku gun alheri. Kaga wannan riwaya ta farko tana bayyana mana cewa wannan kutubar Sayyidina Umar yayi lokacin da ya zama jagora. Riwaya ta biyu kuma sai take bayyana mana cewa Sayyidina Umar lokacin da ya zama jagora, kutubar da yayi shine yace, Allahumma inni shadidun falayyinni wa inni da'ifun faqawwini wa inni bakhilun fasakhini. Wannan riwaya ta biyu ta bayyana mana cewa ga kutubar da Sayyidina Umar yayi da ya zama jagora, ya hau kan minbari sai yake cewa, ya Allah, ni mai tsanani ne, Allah ka tausasa ni, ka sa ni in zama mai taushi mai sauki. Ni mai rauni ne, Allah ka sa ni in zama mai ƙarfi. Ni marwaci ne, ka sanya ni in zama mai kyauta. Kaga wannan riwaya ta biyu ta bambanta da riwaya ta farko, ko? To sai riwaya ta uku da take bayyana cewa farkon kutuba da Sayyidina Umar yayi da ya godiya wa Allah, ya yi jinjina da yabo wa Allah, sai ya ce amma ba'at faqad tulitu bikum wabtulitum bi,
lallai ni na jarabtu da ku kuma kun jarabtu da ni wa khalaftu fikum ba'da sahibi kuma na zama khalifa cikin ku jagora cikin ku bayan aboki na dan uwa na shine sayyidina abubakar bayan sayyidina abubakar ya jagoranci ya tafi ni na zama jagora cikin ku faman kana bi hadaratina basharnahu wanda ya zama tare da mu a madina zamu dabbaka aikin mu na jagoranci akan sa in yayi daidai mu kyautata masa in yayi ba daidai ba a masa hukuma shine basharnahu bi anfusina wa mahama gaba anna in kuma yayi nisa da mu yana wani gari can nesa wallaina ahlal quwwati wal amana sai mu jagorantar da ma'abota karfi da amana su jagoranci inda yake sanina Umar yana Madina idan ya zama al'umma wasu suna Bahrain wasu suna Yemen wasu suna Taif wasu suna Makka sai tura waɗanda suke ma'abota karfi da amana su je su jagoranci waɗancan al'umma din faman yuhsin nazilhu husna duk wanda ya kyautata sai mu ƙara masa kyautatawa mu ma mu kyautata masa wa man yusi duk kuma wanda ya munana nu'aqibu sai mu masa hukuma wa ghafirullahu lana wa lakum Allah gafarta mana da mu da ku kaga wannan riwaya ta uku ita ma ta bambanta da riwaya ta farko da ta biyu to sai riwaya ta hudu ita ce muka gama bayanin ta yanzu to yanzu ƴan uwa waɗannan riwayoyi da kowace riwaya take bayyana cewa wannan ita ce farkon kulubar da sayyidina Umar yayi wacce zamu dauka wacce zamu bari to mu duba bayanin da yayi a nan gurin kasa yace wa yumkinul jam'u baina hadhihi riwayat zai iya yuwa a hada tsakanin waɗannan riwayoyi guda hudu wacce kowace riwaya tazo tana bayyana cewa farkon kulubar da sayyidina Umar yayi kaza wannan riwaya tace farkon kulubar da sayyidina Umar yayi kaza wannan riwaya tace farkon kulubar da sayyidina Umar yayi kaza yace to zai iya yuwa a hada waɗannan riwayoyi gaba daya ai aiki da su taya za a iya hada su ai aiki da su yace idhaftaradna anna umara ألقى خطبته أمام جمع من الحاضرين فحفظ بعضهم منها جزءا فرواه وحفظ آخر جزءا غيره فذكره شيء كان هذا الرواية أن يأيكي دسو يتي سيمو تي دامو إيا أوكا تي ور سيدنا عمر ياي كتب السا أقبان دندزن محلرتا shine amama jam'in min alhadirin a gaban dandazo na mahalarta waɗanda suka halarci kuduba tarin sahabbai ne da tabi'ai suka halarci kuduba da sayyidina Umar yayi dandazo ne cincirundo ne to tunda dandazon mutane ne yace fa hafiza ba'dhum min hajuzan to sai wasu daga cikin wanda suka halarci gunda sayyidina Umar yayi khutuba sai suka haddace wani sashe na kuduba farawahu sai suka rawaito wannan kudubar misali wasu daga ciki sai suka haddace wannan riwaya ta farkon innama masalul arabi kamasali jamalin anisin ittaba qa'idahu falyanzur qa'iduhu aina yaqulu wasu daga ciki wannan kai suka kiyaye a kudubar da sayyidina Umar kenan sayyidina Umar yayi kuduba mai yawa wasu sai suka kiyaye farkon kudubar tasa wasu suka kiyaye tsakiyarta wasu suke kiyaye karshen ta yanzu idan mutane guda 100 suka halarci muhadara da wani malami ya zo yayi zaka tarar a cikin mutane guda 100 nan mutum biyar din nan sun fi bada hankali idan a kutubar tasa yayi magana akan abubuwa guda uku misali yayi magana kan amana yayi magana kan gaskiya yayi magana kan hakuri wani zaka ga ya fi karkata kan hakurin ko kuma bayanin da yayi akan hakuri shi su ya rike wani kuma sai ka ga bayanin da yayi kan amana su ya rike wani kuma bayanin da yake kan gaskiya su ya rike to sai kowa ya je ya bada labarin abin da ya rike wannan idan ya je sai ya ce ai malamin da ya zo yau yayi magana ne kan hakuri ya kawo dalilai akan hakuri yayi bayani kan muhimmancin hakuri wani kuma ya je sai ya ce ai malamin da ya je yau kai yau yayi bayani kan gaskiya da muhimmancin gaskiya da riko da gaskiya wani kuma ya je sai ya ce a malamin yayi bayani kowa dai zai rike abin da ya rike yaji ko abin da ya iya rikewa sai ya je ya isar da shi to sai zama sayyidina Umar kudubar da yayi tana da yawa ya taba bangarori da yawa to waɗanda suka halatta sun da tunda suna da yawa sai wasu sashe suka rike wannan gabar na kudubar sa wasu kuma suka rike wancan gabar kowa da yaje bada labari sai bada labarin abin da ya rike to kaga in aka hada waɗannan riwayoyi guda hudu sai a ce eh duka riwayoyin da suka zo duka ya kunshi kudubar da sayyidina Umar yayi lokacin da ya zama jagora kudubar sa ta farko mun fahimci bayanin shi yasa anan gurin yace sayyidina Umar za a iya dauka cewa yayi kudubar sa gaban dandazon mahalarta فَحَفِظَ بَعْضُهُمْ مِنْهَا جُزْءًا فَرَوَاهُ wani sashe na mahalartan sai suka kiyaye wani bangare na kudu ga sayyidina Umar sai suka je suka bada labarin sa wa hafiza akharu juz'an ghayrahu wasu kuma sai suka kiyaye wani bangare daban ba wanda waɗannan suka kiyaye ba su ma sai suka je suka ambata to shi yasa kake na riwayoyin ba su karo da juna ba da riwaya farko da ta biyu da ta uku da ta hudu duk ba su karo da juna ba zai iya yiwa wasu sun bada labarin abin da suka rike ne sai suka rawaito shi a riwayar farko wasu kuma sun bada labarin abin da suka rike a riwaya ta biyu wasu kuma sun bada labarin da abin da suka ji suka rike daga sayyidina Umar a riwaya ta uku wasu kuma suka bada labarin abin da suka ji suka rike a riwaya ta hudu to shi yasa anan gurin yace walaysa min al-gharibi an yumzij al-faruq fi awwal khutbatihi lahu bayn al-bayan as-siyasi wal-idari wal-'izati ad-diniyya ba bakon abu bane sayyidina Umar a lokacin da yazo khutubarsa ya hada bangarori waɗanda suke da mabambanta a khutubarsa kuma duk yayi su a lokaci guda a khutubarsa ta farko yayi bayani kan siyasarsa ya siyasarsa za ta kasance ya zai jagoranci mutane wannan ba bakon abu bane ba boyayyen abu bane abu ne wanda dama can ya kamata sayyidina Umar yayi bayanin yanda zai jagoranci mutane kaga wannan zamu fahimce shi a riwaya ta farko da yace amma ana fa warabbil ka'bati la ahmilannakum ala at-tariq yace amma ni siyasar da zan yi muku jagorancin da zan muku zan dauke ku akan turbar da ta dace zan jagorance ku bisa turbar da ta dace kaga wannan bayani ne da ya shafi siyasa sannan kuma ya fito da bayani kan tsarin mulkin sa ya tsarin mulkin sa zai kasance shine administration shine wal idari kenan yayi bayani kan yadda siyasarsa za ta kasance jagorancin sa zai kasance sannan kuma yayi bayani yadda tsarin mulkin sa zai kasance sannan kuma ya shigo da wa'azi akan addini jan hankalin su yi musu nasiha saboda tsarin mulki jagoranci ba za su yi nasara ba har sai al'umma sun fahimci addini yanzu mun duba kasashen turawa ai suna da karfi ta bangaren tsaro suna da karfi ta bangaren tattalin arziki amma wannan baya hana ana wani taro a zo a bude bindiga a bude wuta baya hana mutum yana tafiya a fidda bindiga a harbe shi to yanzu ka kaddara inda suke da karfin tattalin arziki suke da karfi na tsaro idan da a ce akwai addini ya kake tsammani al'amarin zai kasance ai da a duniya baya su zaman lafiya to amma in kaga ta'addancin da ake yi a je a kashe mutum a nemi wanda ya kashe shi a rasa mutum ya je ya hangin din kansa abubuwa suna nan dai na rashin tsaro duk da karfin da suke da shi amma rashin tsaron yana nan kewaye da su ta inda suke zato da inda ba su zato to kaga kenan ya kamata sayyidina Umar a khutubarsa ta farko ya ja hankalin su wajen riko da addinin musulunci yace fazalika nahdu haula'il a'imma wannan shine tafarkin waɗannan shugabanni na farko suna bayanin yanda za su jagoranci al'ummar su da kuma yanda tsarin mulkin su zai kasance sannan kuma suna nuna wa al'ummar su cewa jagorantar da zamu muku ne karkashin karantarwan addinin musulunci shine yace fazalika nahdu haula'il a'immatil awwali alladhina lam yaru فارقا بين تقوى الله والامر به بها وسياسه البشر تبعا لمنهجه وشريعته wannan shine tafarkin shugabanni na farko cikin sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wadanda ba sa ganin bambanci a bambance tsakanin addini da siyasa ba sa ganin bambanci suna ganin addini da siyasa tare suke kuma tare suke tafiya a yau ne zaka ji musulmi ya kada baki yana cewa kar a kawo mana bangaranci kar a kawo mana addini kaga wannan ba gida da musulmi ne saboda musulunci shi ya tsara yanda za a yi siyasa shi ya tsara yanda za a yi mulkin to ta ya za a yi a ce kar a kawo addini cikin siyasa musulunci shi ya zo da siyasa shi ya nuna turbar da za a bi wajen jagorantar mutane kuma a yi nagartaccen jagoranci yanzu idan mun ɗauki misalai a jagorancin da sayyidina Umar ya yi shin al'ummarsa sun shiga cikin bala'i al'ummar da sayyidina Umar ya jagoranta sun shiga cikin bala'i? Shin al'ummar da sayyidina Umar ya jagoranta suna tsine masa kullun son barka suke, suna jinjina masa, suna yabon sa, suna majalla? Saboda me? Saboda yayi kyakkyawan jagoranci karkashin littafin Alkur'ani da karantarwar ma'aiki. To a yau ƴan uwa, idan an samu jagorori da suka dauki jagoranci suka yi shi karkashin karantarwar addini, wallahi ba wanda zai kuka da su. Ka kenan jagoranci nagartacce shine jagoranci karkashin inuwa addinin musulunci. Kenan ƴan uwa, in mun fahimta, ana kokarin barbaran tunaninmu a kauda hankalinmu daga kan addini, saboda in mun yi riko da addinin ne za mu rabauta kuma za mu samu kyakkyawan jagoranci. Sannan wanda ke so ya zo ya handame dukiyarmu, idan aka ce za a yi nagartaccen jagoranci na addini, ba zai iya handamewa ba, to ba za su so wannan ba. Alhali su ma kansu gata ne gare su. Saboda yanzu dukiyar da ka handame fa baka ci banza ba, ka ciwa kanka bala'i, wallahi zai bi ka har cikin kabarinka ranan gobe kiyama, kuma ka tashi kan bala'i da tashin hankali. Yanzu ko dukiyar mutum biyar ne ka ci, kana tsammani Allah zai barka? Ina ya ga a ce ka ci dukiyar mutum dubu, ka ci dukiyar mutum dubu ɗari, ka ci dukiyar miliyan ɗaya, ya kake tsammani al'amarin zai kasance maka kai kaɗanka? A ce ka danna haƙoƙin mutum dubu ɗari ko miliyan ɗaya, ko dukiyar mutum ɗaya ne ka ci, ai baka ci banza ba. To ina ga dukiyar miliyoyin mutane a ce kai kaɗai ka hau kai ka zauna? Ka ce nan yanzu alaƙantar da siyasa da addini taimakon al'umma musulmi ne, taimakon shugabannin ne karan kansu. Ta ina ne zama taimakon al'umma musulmi? Idan aka shigo da addini cikin siyasa, zai sa al'umma su ji daɗin jagoranci, ba za a zalunci wani ba, kuma dukiyarsu ba za a ɗauke ta a matsayin ganima ba, za su yi daddaɗar rayuwa. Kai kenan yanzu shigo da addini cikin siyasa taimakawa al'ummar da ake jagoranta ne. Sannan su ma shugabannin taimako ne gare su. Nidda a yanzu yana cin dukiyar, yana jin daɗi, yana ganin ta kamar ganima, yana gani banza ya samu. Amma ba haka bane, wallahi yana ciwa kansa bala'i. Wani tun a duniya Allah zai fara masa ishara. To idan kuma ya mutu ya shiga cikin kabari, ya shiga uku, ya shiga uku ya lalace, saboda ya cinye haƙoƙin mutane, kuma haƙoƙin mutane ba za su tafi a banza ba, sai Allah ya kwata musu haƙƙinsu. To in ya tashi gaban Allah kuma nan ya shige su. Ba ga kenan su ma shugabanni a shigo da addini cikin siyasa taimaka musu ne don a gyara musu lahirarsu, saboda duniya ba matabbata ba ne. In duniya matabbata ne, ina ƙaruna? Yanzu a yau akwai wanda ya kai ƙaruna dukiya a duniya? A yau ba wanda ya kai ƙaruna dukiya, amma ina ƙaruna yake? Allah ya nitsar da ƙaruna da shi da dukiyar da yake tinƙaho da ita, ba shi ba amansa, ba labarinsa. Kasantuwarka mutumin kirki ba shi ke sa ka wanzu a ban ƙasa ba, haka kasantuwarka mutumin banza ba shi ke sa ka wanzu a ban ƙasa ba. Ka kenan duk daren daɗewa mutum zai koma ga Allah. Idan ka koma kuma haƙoƙin da ka ci, dole sai Allah ya tambaye ka a kai. Su kuma waɗanda ka ci haƙoƙinsu nan ba su da iyaka, ba hali a yi ta binsu ana kai ku yafe ma wani, ku yafe ma wani. Wani ma wataƙila ya riga ka mutuwa kuma ka danne haƙƙinsa, kuma wallahi sai Allah ya kwata masa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambayan sahabbansa, yace kun san waye fallashashe? Suka ce fallashashe ya Rasulullah, wanda ba shi da dinari, wanda ba shi da dirhami ko dinari. Annabi yace ba shi bane fallashashe. Fallashashe shine wanda yayi sallarsa cikakkiya, yayi azuminsa cikakke, yayi karatun Alkur'ani, yayi sadaka, yayi umurni da kyakkyawan aiki, yayi salatin annabi, sai kuma a zo ranar tashin kiyama ya ci dukiyan wannan, ya danna haƙƙin wannan, ya ci mutuncin wannan, sai a zo daga cikin wannan kyawawan ayyuka da yayi, na sallah da yayi, da azumi da yayi, da sadaka da yayi, sai a yi ta cirewa daga ladansa haƙƙin wannan da ya danne, sai a bashi. Haƙƙin wancan da ya danne sai a ciro daga ladansa, sai a biya shi. mutuncin wancan da yace sai a ciro daga ladansa sai a bashi haƙoƙin mutane ana tashiran ladansa ana maiwa gurbin haƙoƙin mutane da ya danne har sai ladansa sun kare ladansa suka kare ba a gama biya wa mutane haƙoƙin su da yace ba sai a zo a fara diban zanubansa ana zuba masa ya halaka sai a kai shi wuta to ya kushi wa gabani kuna so ranan tashin kiyama duk ayyukan da kuka yi na alkhairi ku zo a kwashe ladan a ba wa al'ummar da kuka jagoranta kuka danne musu haƙoƙin su a kwashe ladan ku a ba su za ku so haka ranan gobe kiyama in aka gama kwashe ladan ku aka ba su ayi ta kwaso zanubin su ana zuba muku saboda kun cinye haƙoƙin su kun danne haƙoƙin su ba ku ba su ba ka kenan yanzu shigo da addini cikin siyasa taimakon al'umma talakawa ne kuma taimakon shugabanni ne za a taimaki shugabanni a lahirarsu saboda in suka dauki jagorancin a bisa tafarki na addinin musulunci to ba za su danna haƙoƙin talakawansu ba kaga wannan kuma taimako ne gare su su a ranar da za su tsaya gaban Allah subhanahu wataala yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su je su tsaya gaban ubangijin talikai to in sun ci haƙoƙin mutane shikenan su kan sun halaka in sun danna haƙoƙin mutane sun shiga uku to kaga kenan sayyidina Umar da ire-irensa idan sun tashi suna kallon jagoranci a mahanga ta addinin musulunci kuma suna ganin babu bambanci dangane da jagoranci da karantarwan addinin musulunci shi yasa a nan gurin yace wa siyasatul bashari taban liman hajihi wa shari'ati siyasa jagorantan dan adam tana karkashin manhaji na Allah subhanahu wataala hanya tafarki na Allah subhanahu wataala wato tana bin tafarki na Allah subhanahu wataala kuma tana bin shari'ar Allah subhanahu wataala kenan jagorantan dan adam da za a yi za a samu yanda za a yi a jagoranci dan adam ne karkashin karantarwan addinin musulunci to idan ya zamanto a wannan bangare aka ciro tsari na mulki da kuma yanda za a jagoranci dan adam to ko shakka babu jagorancin za ta yi kyau su waɗanda za a jagoranta za su ji dadi su ma jagorori za a taimake su za su yi kyakkyawan jagoranci wanda zai sa su kubuta daga haƙoƙin mabiyansu ina ga saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a nan sai Allah kai mu haɗuwa ta gaba abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ya bamu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana gabanin mu karkare ina miƙa godiya ta musamman ga 'yan uwa da suka ba da gudunmawa wajen ƙoƙarin ganin an fitar da littafin da na rubuta na sirar fiyayyen halitta da kuma wanda suka yi tarayya da mu a gurin ƙaddamar da littafi ɗin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafi ya sanya shi ya amfani al'umma musulmi kuma ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu ya karɓa mana wannan aiki da muka yi waɗanda suka yi kaikawa wajen ganin an fitar da wannan littafi da kuma gabatar da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da mafificin alkhairi ya mana tarayya da su cikin lada wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh